سيدنا حبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم من تسلم كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باي الله منا جدد غوديرمو ga Allah mai kowa mai komi wanda ya albarkaci rayuwar mu ya kawo mu wannan rana ta 24 ga watan 7 hijira ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1446 wanda ya zo daidai da 24 ga watan 1 haihuwar annabi Isa dan Maryam shekara ta 1225 wanda yake wannan rana ta juma'a rana ce mai dimbin alkhairi bayan Allah mu ji tsoron Allah mu jaddada godiyar mu gare shi muna neman taimakon sa muna neman gafarar sa muna neman sa ya tsare mu daga sharar tan kawunan mu wanda Allah shirye da shi shine shirye da muna roƙon Allah ka shirye da mu wanda kuma ya bata to ba mu shirye da shi sai Allah ka tsare mu da bata mun shaida ba mun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai madaukakin sarki bai da abokin tarayya cikin sammai daga sai duk abun da ka sani ko ka gani wanda baka gani ba sammai daga sai halittar sa ce mallakar sa ce kuma bayan sa ne yakan aikata da su da mu yadda yaso Allah ka datar da mu mun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne kuma manzon sa ne ila da abincin Allah tabbata a gare shi bayan haka Allah mai girma da daukaka yana kiran mu ko da yaushe a umar musulmi yana ce ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah matukar ji tsoron sa kada wanda ya mutu face yana musulmi ne ni kauya ga Allah tsoron Allah nan shine dole akan mu mutum idan yana so ya mutu yana musulmi to sai ya san ya tsoron Allah a zuciyarsa ya tuna wannan duniya ba guri ne na zama ba ayyukan da yake yi ya san abinda Allah ya tsara masa shari'a yanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar to dole ne koyi da wannan abubuwan shine mafita a gare mu Allah ka datar da mu sannan Allah ya kira al'umma duniya gaba daya mu ji tsoron Allah mahaliccin mu wanda halicce mu da gare guda daya kuma ya halicci wannan ran da kasa shine annabi Adam a wannan ya halicci matarsa a jikin sa sa'annan suka hayayyafa maza da mata masu yawa muka yi roƙon Allah muka nemi taimako a tsakanin mu da mu ce dan Allah ai mana kaza saboda ka mu ji tsoron Allah wanda yake kasancewa a kan mu lalle yana mai kiyaye abin da muke aikatawa aka sake kiran mu'minai wanda suka yi imani Allah ce su ji tsoron Allah idan za su faɗi magana su faɗi magana ta gaskiya sannan kowa ya kyautata ayyukansa to in muka yi haka Allah ce zai gafarta mana zunuban mu wanda ya bi Allah ya bi manzo sallallahu alaihi wasallam hakika ya rabauta bayan Allah mu ji tsoron Allah wannan rayuwar da muke gani rayuwa ce wanda gata nan ita ce wannan ta fi ko ina hatsari saboda duk lokacin da aka ce ka balaga to ka sani fa duk wani abin da zaka aikata kowani irin shari'a ta kayyade ma yanda zaka yi dole kuma in baka yi wannan ba to Allah ba zai tambaye ka don annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatikum wallahi dukan ku masu kiwo ne Allah kuma zai tambaye ku akan kiwon da Allah ya baku gaba daya tun daga kan shugaba har kai da kake a gidanka kai ko kai tuzuru ne goro ne sai an tambaye ka akan gabobinka domin Allah ce inna sam'a wal basara wa fu'ada kullu ulai kana al mas'ula to wallahi rayuwar da kai sai an tambaye ka Allah mai girma da daukar adatar da mu bayan Allah ku sani duk alƙawarin da Allah ya yi wallahi zai sa yana nan mai zuwa kuma duk abun da aka ce yana zuwa to yana zuwa ne lokacin sa ne kawai sai Allah yake cewa ya shar'anta mana a gare mu na al'amura na addini abun da ya wahayi irin wanda ya wahayi zuwa ga annabi Nuhu alayhi salam annabi Nuhu annabin Allah ne a bayan kasan nan ya dauna yana da'awa shekara 950 sai Allah yake cewa da wanda muka yi wahayi a gare ka ana nufin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka muka yi wahayi zuwa ga annabi Ibrahim da su annabi Musa da annabi Isa an ce mu tsaye da addini mu tsaya tsakanin mu da Allah kada mu rarraba wancan yayi can wancan yayi can duk abin da zaka tsaya aikin da zaka yi kowane iri ne ka samu addini ya koyar maka ko ya amince ka yi wannan shine mafita amma rarrabuwa to gaskiya akwai halaka ciki don Allah ya ce kada ku rarraba ku kasance ya ta wannan rarrabar in kuka yi to abin zai zama to akwai abu mai girma ma'ana zargi da sauran wasu abubuwa ya tabbata kan mushrikai wanda suke kiran wani Allah amma mu gane Allah mu ɗaya ne, annabi mu ɗaya ne, manufofin mu duka guda ɗaya ne, mu bautata wa Allah, mu je mu samu gidan aljanna. Wannan shine burin kowane musulmi. Allah shine kan shiryar da wanda ya so, Allah ka shiryar da mu. Yakan kuma zaɓi wanda ya so, wanda yakan shiryar da wanda ya mai da lamari gare shi, Allah ka datar da mu. Ira da amincin Allah su tabbata akan biyayyen halitta, wanda ce an gina musuluncin nan akan abubuwa guda biyar. Shi ne kalmar shahada wanda daidai da safar ɗaya ba a bukata ka rabu da ita. Menene ka tabbata ba an bauta da gaskiya sai Allah, cikin san mai da kasai shi kadai. Sannan ka tabbatar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne, manzon Allah ne, shi ya turo shi. Ka tabbatar da wa'annan. Sannan ka tsaida sallah akan lokacinta da yadda aka tsara, don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah. Saboda haka komai an koya mana, duk wasu abubuwa da komai ya koyar, shekararsa 23 yana fama, kowane ɓangare sai da ya koyar mana. Kuma lallai sannan bayan idan sallah ta tsaya, to akwai ba da zakka, wanda idan Allah ya sare maka dabbobi ne, kuɗi ne, a kiwo ne, noma ne, duk wannan abubuwa kowane inda zana haka ne, to ga binciki in ya kai haƙƙin Allah ka tambaya ai maka bayani. Dole wannan ka sauke haƙƙin Allah, in baka sauke ba akwai ranar indillanci, ranar da Allah zai tambaye ka akan abu. Sannan idan Allah ya sare maka sai aikin hajji, ma'ana a rayuwarka karanka ana bukata ka je so ɗaya, ka sauke wannan farali. Sannan sai azumi na wata Ramadan, wanda shi muke fuskanta kwana 30 da kaɗan nan gaba. Wannan azumin a shekara ana yin sa so ɗaya ne wata ɗaya cikin wata 12. Muna fata Allah ya isar da mu cikin alkhairi, ya ba mu kuma ikon aikatawa a cikinsa abinda Allah yake so. Ira da aminci ya tabbata akan sahabban Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kai wanda suke zaɓaɓɓu shiryayyu akan abubuwa, da kuma wanda ya aiki da abin da suka aikata, ya yi aiki da shari'a da aka bai wa annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa tashin kiyama. Bayan haka ya wajaba a gare mu mu san wasu abubuwa guda huɗu. Na farko mu san Allah da ya halicce mu, domin shi ya ce ta'rifuni qabla an ta'buduni, ku sanni kafin ku bauta mini, idan ba ku sanni ba ta yaya za ku bauta mini. Kaga mutum ya san inda zai je ya nemi abin da zai ci, ya yi abubuwa amma bai damu da addininsa ba. Za ka samu matsaloli da yawa a cikin ibada amma mutane ba su damu ba. Mazanmu da matanmu yadda ake tsoron talauci shi ake tsoro, yadda za a yi arziki shi ne muka fi sawa a gaba yanzu, mazanmu da matanmu. To wannan ilimi ka san na sanin Allah, yadda za ka bauta masa, yadda za ka kiyaye abin da ya hane ka. Sannan ka san annabi sallallahu alaihi wasallam annabinsa ne. Sannan ka san addininka na musulunci da hujjoji. Sannan ka yi aiki da shi, kuma ka yi kira zuwa ga addini, kuma ka yi haƙuri a kan addini abinda cutarwar da za ta same ka. To tun daga aka ce ka yi haƙuri, ka san lallai duk wanda ya riƙi sunna, ya riƙi addini na annabi sallallahu alaihi wasallam, ya yi koyi da shi, to akwai wahalhalu tun daga duba shi ɗin. Suna ce masa Muhammad Amin, amma da ran da ya zo ya ce shi manzon Allah ne. Daga nan aka fara samun matsala a wajen wasu daga cikinsu. Allah ya taimake shi wanda suka yi imani, suka yi imani, suka yi kyakkyawan rayuwa, tun daga nan duniya sun koma cikin rahamarsa. Wanda su suka mutunce, to sun sha duk daɗin da suka dawo, matsala ce a nan a duniya, sun koma lahira, sun koma cikin halaka. Allah ka tsare mu. Sannan wannan abubuwa kun san duk mutumin da yake addini dole ne zai haɗu da wasu abubuwa na jarraba na talauci da sauransu. Duk wannan abubuwa da muke gani, wallahi tallahi ganin samun duniya ne shi yasa muke kuka a mutanen duniya mafiya yawa. Ai da kake ji ana cewa talauci ƙarya ne, mafiya yawa talauci da zuci. In ka katwarta da yadda ake danin, ka haɗa mu da yanzu rayuwar da sahabban suka yi wa addini gwagwarmaya. To tun da yanzu mun tsinci wani zamani ne wanda ke da talaucin zuciya fi yawa, talaucin zuciya fi yawa. Don mutum ya fi ƙarfin abu, amma in dai ya fuskanta so yake shi ma ya tsoma kansa a ciki, so yake shi ma ya tsoma kansa. Duk da yadda kake gani ana shugabanni, yawanci talaka ne suke bada goyon baya. Zuciya ta mu babu kyau, ga hasada kamar yadda mallai mana bayani a gurbobin da suka gabata na hasada, kuma ya gaya mana maganinta. To wallahi in ba mun bi abin ba zai magantu ba. Kuma duk abin da zaka yi shaitan fa yana nan yana tare da kai, sai ya ga ka bar wannan duniya da wato burinsa kawai gunda ya bi ka bi. Allah ka tsare mu daga sharri shaitan. Bayan Allah wannan sura wacce take a gaba, wanda aka yi bayani a kai, wannan bayan wayannan masaloli sai aka ce hakuri sai kuma aka kawo ta sura aka ce wal asr innal insana lafi kusur illa alladhina amanu wa amilus salihah wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr kaga Allah ya yana rantsuwa da lokaci ko zamani lalle ko kuma lokacin sallar da asar in ma ne dole lokaci da zamani wato saboda ka gane zamani Allah shine mai zamani shine mai kawo shi shine kuma mai jujjuya abin sa yadda yaso sai ce lalle mutum insana lalle mace ko namiji ta wallahi ana cikin asara rayuwar a cikin asara ake sai istina yace wayanda ba su asara ba sai dai wayannan da suka imani kuma imani na gaskiya sannan suka yi aiki kuma aikin kyakkyawa wanda shari'a ta yarda da shi sannan suka yi wasiya da yin gaskiya suka yi wasiya da yin hakuri kaga nan ana bukatan kenan in ka duba wannan sura ka kunshi rayuwarka gaba daya dole ne sai ka kasance mai gaskiya ka kasance mai hakuri wannan sifofi wajen guda biyar da ake bukata ga duk wanda zai shugabanta idan shugaba na kasa ne shugaba na ja duk har kai a gidanka ana so ka sifanci da wayannan abubuwa farko ka zamanto adali adalci kuma kowa in baka sani baka tambaya da adalci ka zamanto mai rikon amana ka zamanto mai gaskiya irin wayannan abubuwa wajibi ne ka kasance haka duk shugaban da baya wayannan abubuwa to shugabancinsa akwai gyara wallahi in bai gyara bai komawa Allah ba zai share ba saboda haka Allah ya nuna mana wannan surar Imam Shafi yace da ba a saukar wa halitta ba akan mutane wannan iya wannan kadai surar idan muka yi amfani aiki da abin da ke cikinta to ta ishe mu ta isar mana bayan Allah ku sani kaga nan an gabatar da ilimi kafin ma'ana yin magana ko yin aiki maganar da zaka faɗa kowace iri Allah ya yi wama ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk ka sani a madainka na bali ko madainki na baliya duk abin da zai fito a bakinka ko a bakinki wallahi akwai masu kiyaye wannan abu kuma in ka faɗi alkhairi akwai aninka ma shi so goma in ka faɗi na sharri walli ɗayan nan haka za a yi don Allah ce wa inna alaykum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafaluna bayan Allah kar mu manta da irin wayannan abubuwa kuma duk mutumin da yake da irin tunanin irin wannan to lalle za ka ga rayuwarsa sai abin da addini ya adada ma haka zai sannan aikin da zai yi sai aikata abin da Allah yake so mai adari nan a kusa yace mana wala yin da an ya fala bilan hatta ya alama hukumar lafi matsayin baligi ko baliga duk aikin da zai yi to ya san menene Allah ya tsara a ciki hukuncin Allah na yi ne ko bai yi ka tsaya gunda aka umarce ka ka aikata ka hadu gunda aka hade ka wannan shine zaman lafiya ga kowane musulmi ko musulma in kai kanka za ka yi wa in ba ka yi ba kanka za ka yi wa amma ka gane duk bakinka abinda ka furta ana kiyaye shi sannan ya wajaba akan kowane musulmi da musulma su san wayannan matsalolin da suke zuwa kuma su yi aiki da su na farko ka san Allah shine ya halice ka shine mai arzikara kuma bai bar mu haka nan ba sai da ya turo manzo shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi in muka duba wannan kalma sai mu gode wa Allah ka tuna wannan bawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk halittar da Allah halitta inda halitta ba wacce take dalilin sa ba wacce take soyuwa akan kamar shi to haka kuma al'ummarsa fa shine Allah yake kuntum khairu ummati ukuri jallin nar ta'muna bil ma'ruf wannan irin al'umma Annabi sallallahu alaihi wasallam wallahi a matsayin ka na musulmi ka take duk abin da ka gani addinin ka ya tsara maka to in dai kai kai kokari kai shi ku duba da kyakkyawar mu'amala dai Allah yakan sanya haƙƙi nasa ya bama da haƙƙin iyaye amma akwai gabar da yace in iyayenka ma sun umarce ka kan ka saba wa Allah ko kai shirka shi kada ka bi su amma haka sai ce ka makwabce su da kyakkyawar mu'amala to tunda uwarka ma wanda haƙƙinta da ubanka ya fi da kowa ta yaya wani zai zo ya umarce ka kake kai abin da bai kyau saboda ka duk abin da kake aikatawa za ka yi wallahi kai kyakkyawan bincike a kansa domin akwai ranar da za ranar indilanci wallahi sun kai bayani yanda ne rike takardar nan wallahi takardar aiki kaka za ka rike ta bayan Allah mu ji tsoron Allah shine mafita kawai a gare mu yawan zage-zage ko wasu abubuwa ba shine mafita ba don Allah ya halicce mu don mu bauta masa bai ban mu haka ba ya aiko manzo yace duk wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a to ya shiga aljanna kuma duk wanda ya saba masa ya shiga wuta kuma Allah baya yarda ai masa abokin tarayya idan muka duba rayuwar da muke wajibi ne akan mu mulin kalura da yanayin abubuwan da ke tafiya wallahi mu sani duniyar nan ba komai bane a satin nan an mana wasu abubuwa na wa'azi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na bar muku wa'azi guda biyu mai magana da wanda baya magana kowa ya san matashin nan Alhaji Malam Babaji ko gashi an hira da shi gangari ya waye kaga Allah ya dauke ransa ya san zai mutu wallahi bai sani ba kuma akwai wani ban Allah wani matashi ne shi ma an yi a fata kwari ana cewa shi mutu ana cikin gari matashi ne kuma yana taimaka yana abubuwa shi ma Allah ya dauke ransa ya da dare an zo za a yi masa aiki a Kano Allah ya dauke ransa ba aikin ba to ka sani ashe kamar waƙe ta yi wa kallin sahihin mata min gairi illati za ki ga mutum kalau sai ya mutu ba wani abu wa kallin sakinin kuma da yawa mara lafiya zai rayu zuwa wani lokaci amma fa duniyar za a barta to wallahi mu sani to abin da za ka samu a duniyar nan abin da za ka ci abin da za ka sha to ka sani shari'a ta tanada maka in ka bari ka shiga wani guri to akwai ranar da za akwai ranar indillanci wallahi mu ci tsoron Allah kar mu dauka addinin nan komai mu shiga mu yi kashi a ban gida wallahi bai bari ba to tunda wannan ya koya mana duk yanda za a yi mu dage arzikin nan na Allah ne shi ne ma'arita kada buri za ka je ka samu in Allah ya ce ka sha wahalan ba za ka samu komai ba saboda haka mu ji tsoron Allah shi ne duk abin da za mu ci abin da za mu nema mu yi a kan addini mu sufantu da musulunci mu yi yadda addini ya tanada mana amma idan muka kauce to abin ba zai mana daɗi ba muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cika da imani kafin bari akwai sanarwa da ake roƙon mutane mun san aiki na makabarta sharan makabarta an fara tun daga nan makara huta bayan Allah nan Allah ya saka musu da alkhairi sun shugabanta an je su katirje har an ce wani ma ya sai wani fili ya ƙara kuma nan na gabar an kammala yanzu in Allah kai ru gobe ana wannan sabuwar tifi ne kuma shine na ƙarshe sai tsawon rai in Allah ya sa muna rai dan Allah ana kiran mutane su taimaka da dukiyar da Allah ya ba su su taimaka da jikinsu duk yanda za a yi ka halarci wannan guri komin kuɗinka nan ne makomarka duk kuma talaucinka nan ne makomarka duk sarautarka nan ne makomarka saboda haka mu sani wannan kuma wanda ya aiki alkhairi shi ne yake da lada saboda haka dan Allah kullun kiran mutane ake mu yi kokari wannan abin da zamu kanmu zamu yi wa wanda yake shi zai samu ladan saboda haka ana gayyatar mutane gobe in Allah kai mu yi kokari a halarci wannan gurin Allah ka sa mu dace kuma mallam yanzu yayi mana magana abin da ya shafi na kayan sauti taimakawa ka cire ka taimaka duk wanda ka aka tare da aka samu wannan abubuwan wallahi duk abin da aka ce duk kiran da aka yi aka yi amfani da shi kana da lada a ciki saboda haka mu taimaka kar ka ce wai abin da ya sauka ka bayar duk abin da ka bayar din nan shine naka amma abin da kace a cikin ka ka saye shi zakai kuma ina kiran mu mu ji tsoron Allah mu hada kanmu wannan shine mafita gare mu Allah ka daukaka musulunci da musulmai ko ina suke da kankantar da kafirci da kafirai ko ina suke Allah muna roƙo ga shugabannin nan daga sama har ƙasa duk wanda suke shirya wani matsala da wani munafurci don su cutar da na ƙasa ba wai abubuwa in dai da nufin suke yi duk masu shirya ne Allah shirya da su idan ba masu shirya ba ne muna roƙon Allah ya kawar da su Allah ka lalata lamarin su Allah ka hana su damar da suke da ita wanda kuma duk yake yin kokari ya ga na ƙasa da ji talaka sun ji dadi ubangiji Allah ka taimake su ko a wani guri Allah kuma ka sa mu cika da imani aqulu qawli hadha astaghfiru lakum wa atubu ilayhi.